yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Kamitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Afri a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe, a yau kamar kullun dauke yake da abubuwa masu ƙayatarwa da suka hada da tattaunawa da matasa, mata da maza kan al'amura daban-daban da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullun, inda a yau shirin zai duba rayuwar irin matasan nan da ke gudanar da rayuwarsu a gidan gala. Akwai mawaki da zai nishadantar da ku a cikin shirin, muna kuma tafa da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama. Don haka yanzu bari in ja gefe in bakku da wakiliyarmu Abuja Rukayya Basha domin jin cikakken shirin na yau da gobe.
A yau za mu tattauna ne da mata matasa da wato suke rayuwa a gidan gala. Misalin matan da suke rayuwa a gidan gala nan su ne mata da suka baro gidan iyayensu, suka zaɓi su zo wannan gidan gala, ko kuma yanayin rayuwa ya sa suka zaɓi zuwa gidan gala domin samun sassauci ko kuma domin shakar iskan ƴanci a rayuwarsu da suke gudanarwa ta yau da kullum. Sannan kuma za mu leƙa fagen hira da mawaƙi, daga nan kuma mu garzaya fagen ƙwalam da maƙulashe domin jin me za a dafa mana yau a cikin zauren namu. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha.
Hey jama'a, gado sai dan gado ko bar gida gida ta bar shi.
Madalla masu sauraro, sai ku biyo mu tiryan-tiryan domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance da waɗannan matasa mata.
To ya sunanki?
Sunana Ummi Karama.
To Ummi, na ganki nan gidan gala, me kike yi anan?
Kawai dai na fito ne kawai.
Kamar ya kin fito ne kawai?
Na zo gurin yarinyar garinmu.
Da kika baro gida, me kika ce ma iyayenki? Ina kika ce ma iyayenki zaki tafi?
Ban gaya musu ba, basu san ma na fita ba.
To bayan da za a yi, yanzu kaman kwana nawa kika yi kenan a nan?
Sati na ɗaya yau.
To kina ganin zaki sati ɗaya a wani waje ba tare da iyayenki sun sani ba?
Amma na ji dai an ce wai an gaya musu ina na amara ba.
Menene yasa kika baro gida?
Ba komai.
Bayan da za a yi ki ce wai ba komai haka kurin kika bar gida, me yasa kika bar gida?
Gurin yarinyar garinmu ne kawai da nazo.
Me faru da makaranta?
Makaranta tunda dai muka bar garinmu can gidan gwado-gwado. Tunda aka yi faɗa muka bar gwado-gwado, muka makarantarmu na daina zuwa can ɗin. Sai muka dawo Gude, sai aka sa na primary. Aka sa na primary, sai ina primary 4. Na je 5-6 ɗin ne dai, ban tsaya an je da ni ba. Sai na daina zuwa.
Me yasa kika daina zuwa?
Saboda a gida aiki na min yawa. Idan ina aiki ba na samun time ɗin zuwa makaranta, ina zuwa lokaci na ƙurewa. Man na ji ana duka na latti, shi yasa na daina zuwa.
To iyayenki ba sa baki ƙwarin gwiwan zuwa makaranta ne ko ya al'amarin yake?
Sun fi ba ƙanni na dai.
Me yasa ke ba a baki?
Ban san me yasa ba a bani ba. Da safe da na tashi in yi sharan gida, in yi sharan ɗaki, in yi wanke-wanke, in ma yara wanka, in yi abincin karyawa. To iya abin da nake da safe kenan, kafin lokacin nan kuma abu ya ƙure, da daddare kuma ina gasa masara idan na tashi. Idan na gasa ba ma dawowa gida sai misalin ƙarfe 10:10. To in na dawo ba na samun isasshen bacci ba. Shi yasa in dai na tashi da safe aiki yake min yawa, ba na samun time ɗin zuwa makaranta ba.
To Ummi, kin ce kin baro gida bayan ki zo ki ga ƙawarki a nan gidan Gala, menene musabbabin abin da yasa kika ga ki bar gida ya fi miki muhimmanci ki zo wajen nan?
In dai na zauna a nan ne dai ba na a gida kuma na shan takura da yawa saboda ana sa ni abubuwan da ba na iya yi ba. To a nan kuma ne na zauna ba abin da nake yi ba, iya dai in zauna a yi hira a yi hira a yi dariya a tashi a je a kwanta. To a gida ba na samun lokacin da ma zan kwanta ballantana ma har in zauna in yi wani abin da ko kuma in dai zan yi wani abu ba a bari na in yi shi
a gida kenan.
Kamar a ce kawaye na za su yi party haka, a ce wai in je, ba a bari na in je ba.
To yanzu a nan da kika zo din nan ina kike kwana?
Ina kwana a ɗakin ita yarinya da na zo gunta ne.
Nawa kike biya?
Ban biyan ko sisi.
Ya kike samun kuɗi ki ci abinci a nan?
In mun yi wasa ne ake ba mu kuɗin abinci.
Wani irin wasa?
Wasan rawan gala.
Kamar nawa ake baki in kika yi wasa?
Dai abin da na samu ana rabawa ne.
Kamar nawa?
Kamar na samu 10,000 haka, ana iya bani 6,000-5,000 idan ko nawa ne na samu, ko da 2,000 na samu ana iya bani 500,000-1,000.
Ya zaki kwatanta mana rayuwar gida da rayuwar wajen nan?
Nan gurin da na zauna da na fi jin daɗin zaman nan gurin bisa kan zaman da nake yi a gida. A nan ba na shan wani takura kamar yadda nake sha a gida ba. Shi yasa in dai na zo nan gurin ba na jin komawa gida ba.
Ba kya tunanin wani rana za ki koma gida?
Tabbas wani rana zan koma gida ka. Amma in na je na san babari na za a yi ba, dole sai an mun hukunci. Hukuncin saboda fitan da na yi ban gaya inda za ni ba, kuma ban ce musu ga inda za ni ba. Dole na san sai an mun hukunci.
To ba ki da niyyar tafiya gida yanzu kenan?
A gaskiya ina da niyyar tafiya gida yanzu.
Zuwa yaushe za ki je gida?
Na dai sa zuwa yau ko gobe zan je gida.
Kin tabbatar za ki je gida? To ba kya tunanin in kika koma gida kamar ayyukan da kike faɗa ɗin nan da kuma hukuncin da za mu yi ki zai fi na mada?
Dole in dai ya fi na da gaskiya kan dan in sake fita, dan baran in ya jurewa ba ne ba. Baran ya jure a aikin da ake samu a gida ba, saboda idan na ga na yanzu ma ya fi na da, to gaskiya dan in ya sake fita gida.
To yanzu wani irin taimako kike bukata daga wajen iyayenki saboda ki samu ki zauna ki nutsa gida ki je makaranta?
To ni dai ina bukatan taimakon a rage min aikin da ake min ne a gida, kuma abin da nake so a bani, abin da nake so in yi kar a ce za a hana yin abin da nake so in.
Abin da kike so kamar me kenan?
Kamar a ce wai ina so in dai na gama abin da dan yi a ce in dan fitance barin je garin dan je gidan kawaye na yawo in dawo, ko kuma in ce barin je dai wani guri haka dai in ce in je in dawo.
To ina fuskance ki takura kenan da rashin a baki freedom, rashin a baki sakewa a gida yasa kika baro gida kenan?
Hakan.
To ba kya ganin iyayenki gata suke miki da suke miki irin wannan kullun?
To ni dai ba matan aure bane ba, ballantana mun irin wannan kullun da ake mun a gidan mu ba.
To ba kya ganin ki kankanta da za ba ki kira da tafiya yawo, yau ki je nan gobe ki je can?
To in san dai me ne zan ce ba.
To haka yake masu sauraron mu, kun dai ji abinda Ummi Karama ta faɗa kan labarin yadda wato take fuskantar matsi daga wajen iyayenta, wanda kuma la'alla iyayenta tarbiya suke son su bata, amma ita kuma take ganin shi a matsayin matsi da kuma takura, wanda hakan ya tunzura ta ko ya karkatar da hankalinta wajen ganin cewa idan ta tafi gidan Gala, wajen ne za ta iya shakan iskar yanci. To masu sauraron mu, sai ku biyo mu tiryan-tiryan domin jin wacece bakuwar mu na gaba, ita din ma me ya baro ta daga gidan iyayenta
har ta ji ta zo gidan gala shine za ta fi samun kwanciyar hankali. Amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora.
Ya sunan malama?
Sunana Ummi.
Ummi wa?
Ummi Aliyu.
To Ummi Aliyu shekarun ki nawa?
Shekara na 20.
Me kike yin gidan gala?
Ruwa muke
zama wani iri?
Muna zama a karkashin wayansu ne. Sune ciyamomin mu kuma rawa muke.
To me yasa kika baro gida?
Na baro gida saboda ni gaskiya ban yi tunanin zan iya barin gidan mu ba. Amma tun lokacin da mama na ta bar gidan baba na kawai naji bana jin dadin zaman gidan mu kuma koda a ce na zo gidan mijin na ta ma ba ban dadi nake ji sosai ba shi yasa
ke yar wace gari ne
Nasarawa
Nasarawa ne karamar hukuma
ina Garako
to da kika zo ga ki gidan gala ya zaki kwatanta mana bambancin rayuwar gida da rayuwar wannan gidan galan da na ganki yanzu
gaskiya ina son rayuwar gida amma kuma ba ina jin dadin zaman gida amma kuma inda a ce mama na tana kusa da mu ne dan fujin dadin zaman gida saboda ina zama a nan gurin ne gaskiya ni kaina ba na son zaman da nake yi a nan gurin saboda ko na je gidan ma ina da niyan barin gida kuma gaskiya mama na mafadaciya ce sosai dan duk lokacin da mata ka bata mata rai za ta iya diban kayan ki ta zubar miki da shi a waje ko kuma ta kurfa kofa ta kwanta ta ce ba za ki shiga mota daki ba
ta kwana a waje kenan
eh
ta taba miki haka din
tana mun kuma tana makallai nama
to in muka zo gefen babin makaranta ya batun makaranta da kike gida
na fara makaranta amma ban yi nisa ba amma na fi karfi a bangaren islamiyya
ki sauka ne
a ban yi sauka ba na je kusa
to garin ya aka yi kika samu kanki har kika zo gidan gala
lokacin da mamu ta baro gidan babanmu na dawo guranta a Masaka inda take aure a Masaka sai ana daura min talla ne kuma gaskiya ba na so kuma in naje in abin bai kare ba in nazo za ta ringa yi min fada ko kuma ta bige ni ko kuma an kudi babu an ci abinci kudi bai cika ba sai ta bige ni mijin na ta ma za su tare su ringa min fada yana duka na sai ya ce min in dai baran iya zama ba in koma gidan ubana
to mahaifinki fa
mahaifina yana nan a raye amma ko da na ji ba na jin dadin zama saboda menene sai in ga kaman haka kawai koda na je babu mai ce min in bari yayana ne kawai mai
kaman baki da mafadi kenan
yawa yayana ne kawai wanda in yaga ina yin abu zai iya tsayawa yayi min magana kuma ina sauraron shi ɗan uwan babana kuma shi ma mutum ɗaya ne kanin babana shi kadai ne mai min magana amma sauran ma ba sa min magana
to ba kya ganin watakilla saboda ba kya jin maganan iyaye a gida shi sa kowa baya kula ki?
Ina da jin magana sosai amma ni kuma baran iya zaman gidan babana ba saboda mamana ba ta nan sannan kuma dai ina da ji babu daki
kaman wani irin abu ake miki a gida?
Kawai haka ni sai in ga kaman in ina can sai in ranga rabarabe rabaraben ma nake saboda wani bin ma sai dai in zo in uni a wani gindin bishiya ban je gidanmu ba sai kiga kowa yana tashi yana zuwa gidansu ko kuma kiga kowa maman shi ta zo ta kira shi amma ni ba mai zuwa kira na sai dai ina gaji da zama in tafi gida
kin ce kina da kannai kannan ki fa
kannai na wai suna gurin mama na dayan kuma yayana ne yake gida shi kuma abin da ya sama ba zai iya zuwa ko ina ba saboda gaskiya yana da zuciyar nima
shi yayan naki kenan
eh
to me yasa baki zauna tare da yayin naki
ba ya aure ba da yare kusan yin aure
to yanzu kuma gaki a gidan gala yaya kike gudanar da rayuwanki a wannan cikin gidan gala
ina rayuwa ne a ɗaki na wanda duka mata mun nemo a ciki, wanda muka yi rawa da daddare, in aka tashi za a ba mu kuɗin abinci, sai kowa ya siya abinci ya shiga ɗakin shi.
To, kaman kuku na kuke kwana ɗaki ɗaya?
Muna kaiwa mu uku ko mu huɗu, wani bin ma mu biyu, wani bin ma mutum ɗaya.
To, kullum ne kuke rawa a baku kuɗi ko kuma dai akwai ranar da zaki tashi ba aikin rawa?
Kullum ne muke yi, sai dai ranar da baki samu ba, kuma suna mana adalci, ba sa bar mu da yunwa. Mun ba mu da lafiya, suna kula da lafiyarmu. Kuma suna mana faɗa ɗin su ma ɗin suna mana faɗa akan mu gyara rayuwarmu. Kuma duk lokaci suna mana addu'a mu ma Allah ya shirya mu yi aure.
To, kina shaye-shaye?
Eh, gaskiya ina shaye-shaye.
Kamar me da me kina kike sha?
Wiwi kawai nake sha.
Yaushe kika fara wannan shaye-shayen, tun a gida ko kuma da kika zo nan gidan gala?
Bayan ma na zo nan gurin sai da na daɗe ba na shaye-shaye. Kafin na zo na fara.
Kawaye kenan suka ingiza ki kika fara ko kuma da yani?
Eh, dalilin haduwa da wata kawata ce. In tana sha, in ta ce sai in sha, sai in ce mata a sai ta ce in sha zan ji daɗin shi, zai cire min duk wani abin da yake damuna. Sai in ce mata to shi kenan babu matsala zan sha.
Yanda aka kika fara kenan. To, baki a tunanin yanzu kamar daga lokacin da kika baro gida zuwa yanzu, sati nawa, wata nawa ko shekara nawa?
Gaskiya ban shekara ba, amma na kai wata biyu.
To, kina tunanin komawa gida?
Ni kowane lokaci ma, kuma ina tunanin in na koma kar Ubangijin Allah ya ƙara dawowa da ni.
Nan ɗin kenan. Ba kya jin daɗin zaman nan?
Kuma ba ma nan ɗin ba, guri dai wanda mai kama da nan ba na son in ƙara zuwa.
Kina tunanin ki koma gida ki fara rayuwa mai kyau, hake ma ki aure kenan ki samu ƴaƴanki?
Insha Allah.
To, wani irin kira za ki yi wa iyaye da ba sa son kula da ƴaƴansu da har akan ki sa ƴaƴansu su shiga gari, kunce su shiga duniya?
Gaskiya ina ma iyayenmu mata kira akan yaro ka ringa tattalin yaranka, sannan kuma ba wai da abin da ɗaya maka shine za ka ringa fitowa ka dake shi ka mishi wannan shine zai sa shi ya gyara ba. Ana dukan yaro, amma kuma aina siya tafi. Sannan kuma yanda kake zama da yaranka zai ƙara musu ƙarfin gwiwa so su zauna kusa da kai. Kuma ina ma iyaye mata kira akan dan Allah dan Annabi. Ko ya kike da mijinki, ki yi hakuri ki zauna kusa da ƴaƴanki.
To, haka yake masu sauraron mu, ina ga dai anan zamu dakata da wannan tattaunawar da muke yi. Kana a mako na gaba zamu dora kan inda muka tsaya. To, da wannan nake cewa masu sauraro zamu koma ga fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bari mu dan sarara, kana muka dawo shirin namu zai dora. Su iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu. Yanzu kuma za mu dawo fagen waƙa, inda a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a harkan nan ta waƙe-waƙe. To, ya sunan babban baƙonmu na yau?
To, jama'a assalamu alaikum, sunana Abubakar Sani ɗan Hausa.
To, ga kare a cikin wato sana'ar waka, wanda kuma duk wanda ya ji wannan suna naka ya san dai ba na yau bari, an dadi ana jin muryoyinka. A matsayinka na matashi kuma wanda ya dan fara kwana biyu, me zaka faɗa mana game da harkar waka?
To, kullun abin da nake maimaitawa, nake na shafaɗa kuma zan maimaita a harkar waka, lallai misali ina fara da mu kanmu mawaka. Wato, waka da ina cewa sana'a ce, sai na game da wani professor sai ce waka ba sana'a ba ce, sai na fara kunci na bata rai. To, da na ji ya bata amsa ya kai ta wani mataki, sai naga ta ma girma sana'a. Idan kai mawaki aka ce me sana'ar ka, ka ce waka, ka rage ta, waka ta girma sana'a. Ya ce ita waka ba a siyanta. Yau idan na yi wa Voice of America waka, wakan nan dai tasu ce gata nan dai ta Voice of America ce, amma idan aka tashi ba ta wata kyauta ta bajinta wakar nan ba Voice of America za a ba ba, wato Abubakar Sani za a bawa wannan kyautar lambar. Dan haka yayi nuna cewa ita waka fa ba a siyanta saboda girmanta. Shi kuma abin da ake siye na siya kasiyar, in na siyo mallaka ta ne baka isa ka takarwa ko kuma kai wani abu da shi ba, saboda haka. Amma ita waka ko da ka zo ka siya sai dai ka fanshe ta, amma dai tana nan ta Abubakar Sani ce har abada. Dan haka kullun ina kira mawakanmu mu tsaya mu ilmanta akan harkar waka. Duk abin da ka sani kai shi bisa doren ilimi, lallai za ka zama zakaran gwajin dafi, kuma za a dade ana bugawa da kai.
To me ya jawo a ra'ayinka ka fara sana'ar waka?
To
ce ka shiga harkar waka tunda ka ce ba sana'a bane.
Gaskiya da farko yarinta da sha'awa muka fara, tunda bamu dauke ta sana'a ba a wancan lokacin, bamu dauke ta ma za ta zama haka ba. Kawai dai tunda al'umma suna so, to bari mu ma mu shigo mu yi abin da mutane za su so a so mu. Dan haka a wancan lokaci mun fara waka ne kawai dan sha'awa, sai daga baya muka gano a ashe harkan nan fa ana samun kuɗi, bacin ma samun kuɗi, kuɗi kuma suka wuce na abinci, ana zama billionaires, in ma akwai trillionaires to za a iya zama a jikin waka. Sannan akwai martaba, akwai alfarma, akwai mutuntawa, akwai kasar da muka je, yanda ake bawa gwamna irin na jaharmu tsaro, haka ake ba mu tsaro. Ambassadors bakwai ne suka tare mu a airport har da ta Najeriya, kuma abin da zai baki mamaki ma a lokacin in ya mura ce, amma murna take ga ƴan ƙasa ta, ƴan uwana sun zo, ta gayyato ƴan uwanta ambassadors, wakilan wasu ƙasashe, har da ita bakwai suka zo suka tare.
To wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta waka?
To gaskiya na samu nasarori da yawa, kamar yanda na faɗi wannan zantawar da kike da ni nasara ce. Sannan na kai matakai da yawa a matsayina na ba kowa ba, dan talaka ba dan kowa ba, ta kai ga duk wani mataki na je ƙasashe a duniya aƙalla sun fi ƙasa 15. Sannan na gina gida irin test ɗina wanda nake so, na auri macen irin wacce nake so, ina da ƴaƴa, na sauke farali, na ɗinka riga, na hau mota, na gina yara, na taimaki yara, na
bila adadin.
Saboda nasarar zan faɗi ita kaɗai ta isa mu kwana, ina lissafa ta.
To yanzu dai ka rera mana waƙan da ka fara yi ko kuma waƙan da kake ganin yayi maka fice a cikin wannan harkar.
To sai dai kawai ne miki wakar da ta yi fice, amma wakokin da na yi fice ai da yawa.
To a rera mana muna saurara.
Inde da mahini ya taso ya zo ya kalle kalare kwale hele, aha aha mi kwale hele, aha aha kwale hele, mai zagi na zango kwale le kalla kalla, mai sona ni kai zango de wa madalla.
Na manta fa ashe muna studio din Hira ne ba studio din waka ba. To haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin dadin tattaunawar da muke da mawakin mu a yau, ko in ce bakon mu a yau mai suna Abubakar Sani, wanda yazo dai yake rera mana koko in ce yake mana bayanin irin kalubale da nasarori da kuma matakan da ya bi domin ya ga cewa ya kai matakin da yake a yau. To wani irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'ar?
To ni gaskiya kalubale ba abin da bai da kalubale, amma wato kalubale na ban kallon shi a matsayin kalubale. Yanzu wannan gidan rediyon na duniya ne, a duniya muna da mutum miliyan nawa ko biliyan nawa da yawa, amma yau aka bani irin wannan damar a cikin a duniya, ba kowa ne yake samun irin wannan damar ba da ake zuwa ai hira da shi. Yau na shiga daga cikin waɗanda suke samun irin wannan damar, da Allah zan waiwaya in kalli baya bai kamata ba. Sannan idan mutum, wato in mutum daya izage ni dubu za su yaba mu, dan tsaya in kalli mutum daya. Saboda haka shi dai kalubalen da ake samu ban iya kiransa a matsayin kalubale, shi ma nasara ne gaskiya.
Kike to a ƙarshe wani waka zaka rufe mana wannan shiri da shi.
Yare ihe muna ta soyayya a wasu kuwa suna ta zayayya. Yare ihe muna ta soyayya a wasu kuwa suna ta
kai ke masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wanda za ta girka mana wani abin dadin a cikin kitchen din namu amma kafin nan ya sunar bakuwar namu na yau
sunana Saratu Uwais
to malama Saratu barka da zuwa
barka ka dai
to me za a dafa mana ne ko in ce me uwar gida za ta saurara a radio ta na yau
eh a yau ina tafa mana ne da yadda uwar gida za ta sarrafa shinkafa da kuma wani nau'i na miya wato cabbage sauce kenan da cabbage ake yin ta
to da me uwar gida za ta tanada idan dai za ta yi wannan farar shinkafa da cabbage sauce din da kika fadi
eh da farko dai muna buƙatar ita kanta shinkafa da ruwa sai kuma gishiri da tsaftatacciyar tukunya sai kuma miyar kuma za a tanadi kabeji karas koren tattasai waken gwangwani masarar gwangwani da duk wani nau'i na kayan ganye da kike so gishiri mai sinadarin dandano kayan kamshi da farko dai za a dafa shinkafa yadda kika saba dafa shinkafa riki haka zaki dafa ta in basmati kike da ita in ma parboiled rice ne wato farar shinkafa namu da aka saba da ita duk zaki yi amfani da su kowanne sai kuma bayan kin dafa shinkafar sai ki zo ki gyara kayan miya ki nika ta ba jajjagi ake bukata ba nika mai laushi ba in aka yi samu jajjagen kayan miya sanya mai man gyada kenan cikin tukunya sai ki dan soya albasa sama-sama idan ta soyu ta danyi translucent taka sama-sama ba wai ta soyu gaba ɗaya yawa sai
kar ta soyu ta kone maki
eh yawa sai ki zuba kawai kamshin albasar ake so sai ki zuba kayan miya in kika zuba kayan miya ki sai ki kawo wannan citta da tafarnuwa da kika nika su ma ki zuba sai ki soya idan suka soyu sai ki zuba sinadarin dandananki da kayan kamshi wato su dan kori kenan da sauransu sai ki soya ta sama-sama idan bayan ta soyu ka miyan ki ta soyu sai ki kawo idan kina da kaza zaki iya zubawa amma babu zaki iya barin miyar haka nan
kaman ko kifi akwai irin kimfin gwangwani din nan
eh za a iya saka kifin gwangwani duk ko wani nau'i dai na nama ko wani abu da zai kara ma girkin ki almashi zaki iya sanya in kuma babu duka ma zai sai ki kawo kabejin ki zuba ki kawo sorry karas zaki fara zuba tunda karas ya fi karfi idan kika zuba karas ya dan dafu ya dan yi laushi sai ki iya daga baya ki kawo kabejin ki zuba ki kawo koren tattasai shi ma ki saka shikenan sai ki dan rufe tukunyar miyar ta
to haka yake masu sauraron mu da haka zamu nade taburman shirin namu na mika ku zuwa ga abokiyar aiki da take a birnin Washington DC ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
gaida malamar Rukayya da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirin na yau a madadin Rukayya Basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin sai Fiona Nandudu da ta daidaita mana sautin shirin kuma Sharifu sallama da ku daga nan Washington sai an ji mu